الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان ازكى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وبعد ايها المسلمون السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته kamar da muka saba za mu ci gaba da karatu muna hadisi mai albarka cikin littafin Muktasar na Sahih al-Bukhari wanda aka fi sani da suna At-Tajrid as-Sahih li Ahadith Jami' as-Sahih. Yau a cikin ikon Allah madaukakin sarki za mu tashi sabon babi, shine babun kaulin Nabi sallallahu alaihi wa sallam yu'adhdhabu al-mayyitu bi ba'di bukai ahlihi alaihi. Wannan babi yana magana cewa za a yi azaba ranar a cikin kabari a mamaci, in mutum ya mutu za a yi masa azaba a kabari da kukan wasu daga cikin mutanensa a gare shi. Mutum ya mutu an masa kuka, to kukan zai iya ja masa azaba. Amma sai Imam Bukhari ce bi ba'di bukai ahlihi alaihi, da ku sashen kukan kenan, ba kowane kuka ne yake sa a yi wa mamaci azaba ba, amma akwai wani kukan da yake sa a yi masa azaba ko. Hadisin farko a wannan babi shine hadisin Usama dan Zaidu, Allah madaukakin sarki da shi yake cewa arsalat ibnat nabi sallallahu alaihi wasallama ilaihi annabna li qubida, wata daga cikin ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mata ta aika masa a gaya masa cewa lalle ɗana in ji ta kenan, to Allah ya karɓi ransa. Fatina dan haka ya zo mana, ta ce tana son Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo gidanta ya same ta ga ɗanta. Allah madaukakin sarki ya karɓi ransa. Fa arsala yuqri'u salama, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a mayar mata, ce mata to yana gaishe ta, yana gaishe ta ba komai. Wa yaqulu, a ce mata Annabi yana ce mata inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata, lalle na Allah ne duk abin da ya bayar sana abin da ya karba ma nasa ne. Dan ai Allah ne ya bata kuma ya karbi kayansa, to yene ne matsala ce? Babu wani abu. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata, abin da kaga Allah ya karba nasa ne kenan. Duk abin da dan adam ya mallaka a duniya, ko ƴaƴa ko dukiya ko lafiya ko menene ko girma da ɗaukaka, a ce shine sarki kaza ko gwamna kaza ko komishina ko director, duk wannan na Allah madaukakin sarki ne ko. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzilul mulka man tasha, idan ya ga dama sai ya karbi, to zai ya karba, to menene kuma? Wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamman, kuma komai a gurin Allah madaukakin sarki yana da ajali kididdigege, komai yana da iyaka. Yawwa, duniyar ma an ce ga lokacin da ta fara ga lokacin da ta kare, mutum an ce ga lokacin da aife shi ga lokacin da zai mutu, duke da zaka mallaka an ce ga lokacin da zaka same ta ga lokacin da ta kare ko kai ka kare, mulki da aka baka an ce ga tenuwa ga lokacin hawa ga lokacin sauka da dai sauransu. Komai ne ne lillahi ma akhadha lahu ma ata, abin Allah ya baka nasa ne, abin da ya karba nasa, dan haka a gaya mata. Fal tasbir, ta hakuri walta ta sun kuma ta kwaɗe lada a gurin Allah. Idan Allah ya maɗaukakin sarki ya baka abu, sai ka karɓa da shukura, ka ba shi haƙƙinsa, sai ya karɓi kayansa, sai ka gode masa akan karɓan da ya yi, sai kuma ya baka lada har yanzu. Don haka ta yi kwaɗe lada, ta yi tisabi, ta yi fatan Allah maɗaukakin sarki ya bata lada, domin Allah yana ba da lada a mutum in ya karɓi ƴaƴansa. Fazalat ilayhi tuqsimu alayhi, sai ta sake aika masa, tana masa magiya, tana ce masa dan Allah dan Annabi layati yanaha, lalle lalle tana son ya zo mata, to da haka tana son ta zo ya zo mata. Shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama mai kwantar da mutane hankali ne ko, yau mai kuma ansa kiran mai kira ne, kuma duk inda matsala take a musulmi hakkin sa ne ya ga an samu maslaha a wannan. To tunda ta matsa faƙama, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zabura sai ya tashi. Wa ma'ahu Sa'ad bin Ubada, tare da shi ta gefe akwai Sa'ad bin Ubada, wai Sa'ad bin Ubada shugaban Khazraj a Madina akwai kabilu guda biyu, ko da Ausu da Khazraj. To Sa'ad bin Ubada shine watakinan amir na Khazraj, kuma yana daga cikin mutanen da suka je suka karbi Annabi sallallahu alaihi wasallama a karo na farko lokacin da suka hade shi a Makka, lokacin watakinan bai'a, bai'an da suka yi wanda Ka'ab bin Malik yake cewa wannan bai'ar ban so a ce na je yakin Badar ban je wannan bai'ar ba. Kun gane? Yau su ɗan tsiradin da suka karbi Annabi sallallahu alaihi wasallama, farkon mutanen Madina da suka fara karban Annabi tun a Makka, dan da suka je sun zo Makka suka ji an ce ga wani mutum ya zo yana da awan shi Annabi ne, sai suka yi suka nazarce, sai suka ce wallahi wannan shine manzon da Yahudawa suke mana barazana cewa ai Annabin ƙarshen zamani zai zo, za mu yanka ku irin mahalaka ku irin da haka laka adawa da Samudawa. Sai suka ji ga mai Annabi ya bayyana kuma a Makka, suka ji sifofin irin da suke fara ne, sai suka ce wallahi shine alƙawarin Annabin da ake muku barazana da shi, kar ku yadda Yahudawa su riga ku karban sa ba. Sai suka je suka ce suna da meeting da shi karfe 12 na dare a boye. 12 na dare ya zo har babbansa Abbas ya biyo shi a daidai lokacin shi yana kan addinin mutanansa dan kar a taba shi. To suka karbi musulunci, kuma su suka ci gaba da rawaje musulunci. Sa'ad bin Ubad babban mutum ne ko, wa Mu'az bin Jabal da Mu'az dan Jabal, wai Mu'az bin Jabal wanda yafi kowa sanin halal da haram a cikin wannan al'umma shine Mu'az bin Jabal. Allah ya bashi ilimi na basira na fiqihu, a ko menene zai tantancewa abu mai kyan cikinsa da marar kyansa. Allah madaukakin sarki ya bashi. Wa Ubayy bin Ka'ab da Ubayy dan Ka'ab wanda Allah madaukakin sarki ya ce a gaishe shi, Allah yana gaishe kai yace Allah da kansa yace a gaishe ne shi Allah ce a gaishe, kuma ya ambaci suna na aka ce eh yace a gaida Ubayy dan Ka'ab. Wa Zaid bin Thabit wanda yafi kowa ilimin garaban gado ko, wa rijalun kai da wa'ansu manyan mazaje ma a cikin wannan tawagan. Ya laitani kuntum ma'ahum farfi'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam asabiyu, sai aka dauki yaran sai aka mikawa annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nafsuhu tataqaqa, ransa tana shiga tana fita kenan lokacin da ta zo ya mutun kenan, ita kawai ta yanke kauna ne ko, bai gama mutuwa ba, kuma tunda bai gama mutuwa ba shi yasa ta nace lalle ya zo lalle bai yi wani abu, sai ya zo shi sai ya karbi yaran. Kala sai yake cewa menene a hasibtu annahu qala, ina gani inji mai riwaya kenan, ina ganin cewa ya ce ka annaha shannun, haka ne yau tana shiga tana fita kaman kai ka ce wato kenan irin goren ruwan nan ne, wanda kamar misali in kana shan ruwa a jarka ka rufe kofar gaba daya, idan ka ga yana matsewa yana abin yana matsewa ba, abin da suke zuba ruwa a gora sirate a sama ruwan yakan yi sanyi, sadaka cikin yana matsa yana abin nan. Fa fadat aynahu, sai idaniya Annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka zubar da hawaye. Qala Sa'ad, Sa'ad bin Ubadah sai ce ya Rasulullahi ma haza, ya Rasulullahi me haka kuma me haka kuma, eh da kanka babba kana hawaye, ai du gaba ɗaya sai hankalin mu ya tashi. Qala sai ce hadhihi rahmatun ja'alaha Allahu fi kulli ibadihi, yace wannan tausayi ne da Allah yake sanya a cikin zuciyan bayinsa, da naga yaron a cikin wannan condition din na tausaya masa shine hawaye ya zuba idanuna. Wa inna marhamullahu min ibadihi arrahama, abin sani Allah madaukakin sarki yana tausaya wa masu tausayi a cikin bayinsa. Idan kana da tausayi a bayin Ubangiji, Allah madaukakin sarki yana tausayi a kanka, yawa yana tausaya maka kai ma. Yanzu wannan hadisi kaba ya nuna mana cewa kenan ba kowane kuka ne ake azabtar da mamaci a kansa ba ko. Hadisi na biyu daga Anas bin Malik radiyallahu anhu qala shahidna bintan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, Anas bin Malik yake cewa wancan hadisin Usama ya rawaito shi, wannan Anas bin Malik yace muna nan tare da yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kala yake cewa wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jalisun alal qabri, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune a kabarin, alal qabri yani inda al qabr, yawa da annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a bakin kabarin, don haka ala anan ma'ananta inda kusan abin adawatu rabti tanubu ba'daha an ba'd fil ma'ani ko yawa wani lokaci adawatu rabti conjunctions na arabic wanda suke linking words tsakanin bab da bab ko tsakanin bab da subject ko object wanda suke linking tsakani wanda ke su adawatu rabti wani yakan zanna a madadin wani wasu lokuta hakan nan. Don haka yanzu ala a nan inda yake dai annabi sallallahu alaihi wasallam zanna a bakin kabari, saboda ai ba za mu ce ala a kan kabari ba, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana zama a kan kabari, ba zai kuma hana zama a kan kabari shi ya zauna a kan kabari ba. Latan an shay an kulkin fatatiya musulhu ko arun alayki zafa altazim qala, sai yake cewa faraitu ainihi, sai naga idaniyan annabi sallallahu alaihi wasallam tadma'ani, tana zubar da hawaye lokacin da aka kawo yaron za a binne shi. Qala, sai yace faqala, sai aka ce sai yace hal fiikum rajulun lam yuqarifu laylata ko okay, wannan ya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta rasu muke magana akai ko ita ce aka kawo ta kabari za a saka ta cikin kabari yarsa ta cikin sa, sai hawaye zo masa shine sai yake ce musu a cikin ku akwai wanda bai kwanta da iyalinsa ba jiya da daddare. Faqala Abu Talha, sai Abu Talha al-Ansari yake cewa ana ni ne ya Rasulullahi. Qala, sai yace fa anzil tu, shike shiga cikin kabarin, sai ya shiga cikin kabarin fa nazala fi qabriha, sai ya shiga cikin wato kinan kabarin nata, shikenan sai ya karbe ta aka sata aka rufe ta. Wannan ma da tabbatar mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hawaye can a dan yarsa ko nan kuma a yar kanta, to duka wannan baya daga cikin kukan da aka hana, tunda ai hawaye ne kawai yake zuba a cikin ido haka, ba ihu da kururuwa irin wanda da a jahiliya ake yi ba. Yawwa, kuma wannan hadisi za mu iya fahimtar cewa hadisin da ake cewa wai ba wanda zai sa mace a cikin kabari sai maharraminta, kaga ba hadisi ne wanda yake mai kwari ba ko, ga tabbataccen hadisi ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda bai kusanci iyali ba jiya da daddare shi zai shiga cikin kabarin. Sai Abu Dalha ya ce ni ne, sadaka, sai ya ce to shikenan shi ya shiga, sai ya shiga. Alhali in tana da muharrami a lokacin ba kuma ubanta shi annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa, amma bai shige karwa ba. In kuma akwai wani bayan muharrami mijinta, sayyidina Usman, matar sayyidina Usman ne aiko, saboda sayyidina Usman shine a haƙu da ya shiga ya karbi matarsa ya aje, amma yet annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sa Abu Talha. Kaga kenan babu matsala, wato kenan wanda yake da maslaha ya karbi mace ya saka ta a cikin wato kenan kabarinta. Wasu ma suna cewa hadisin da yake cewa duk matan da ta yi imani da Allah da ranar lahira kar ta tafiya ta sama da kwana uku sai da muharrami, sai suka ce ai dan saboda in ta mutu a same ta sata cikin kabari ne. Kaga wannan ba shine dalilin ba, tabbas wacce hadisi tabbacece ne, idan mace za ta yi tafiya sama da kwana uku ta tafi tare da muharraminta saboda mushkilar rayuwa, ita mace ce za ta iya zama subject to kowane irin matsala, amma inda muharrami zai iya tallafa mata ko da karamin yaro ne matashi haka, zai iya mata abin da ba za ta iya yi wa kanta ba a wani lokacin ba, a wasu lokuta ba. To saboda wancan ba shi ne ba. Hadisi na gaba an karɓo daga Umara, qala na'am
bintul rasulillahi da nan zai iya dauka sai ya ci da sabo kuma jika sabara da shi.
To idan mun bi wani zurfin fikihu, yarsa ma za ta iya zama yarsa ko banuna banu abna'ina wa banatina banuhunna abna'i rijalil aba'idi, saboda haka za ta iya zama yarsa jikarsa, yarsa za a iya ci a yarsa. Yawa, ɗansa ma za a iya ci a ɗansa. Yawa, amma wannan ɗin ne yarsa ta cikinsa ne, matar sayyidina Usman, ai ya aurar da yarsa sayyidina Usman ko na Ruqayya ko da yar uwarta Ummu Kulsum. Yawwa, ya ce innal mayyita, can zama zama halin shahid na hadisin na topic ɗin mu da muke magana a kai, annabi sallallahu alaihi wasallam ce innal mayyita yu'azzabu bi ba'di bukai ahlihi alaihi, lalle mamaci wanda ya mutu ana masa azaba da wani bangaren kukan da mutanansa suke masa. Fa ba za ga zalika Aishata, wannan labari sai ya zo gurin wato kenan nana Aisha, Allah ya dauki zirke da ita ba'da mautin Umara, bayan Sayyidina Umar ya bar duniya. Ko wanda ya faɗi wannan magana Sayyidina Umar ne, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mamaci wani irin kukan da ake masa a gidansu yana shafan sa ya zama masa matsala a cikin kabarinsa. Labari sai ya zo gurin Sayyidina Aisha. Bayan kuma sai da Sayyidina Umar din ya bar duniya radiyallahu anhu, fa kala sai tace rahimallahu Umara, Allah madaukakin sarki ya ji kan Sayyidina Umar, wallahi ma haddatha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, kuma za Allah sallallahu alaihi wa sallam ba da wannan hadisi ba. Inna Allah la yu'azzibu al-mu'mina, haka ne ko, bi ba'di bukai ahlihi alaihi, Allah madaukakin sarki yana azaba a mu'mini a dalilin wani bangaren kukan da iyalansa suke masa. Lakin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, amma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine cewa yayi inna Allah la yazidul kafira azaban, Allah yana ƙara ma kafiri azaba bi bukai ahlihi alaihi, da kukan wato kenan iyalansa da suke masa. Kafiri ne ake magana, in ya mutu iyalansa suna kuka to kukan yana ƙara masa azaba. Wa kala sai ta ci gaba da cewa hasbukumul qur'an, idan kuna neman hujja anan tayi qur'ani ya ishe ku, domin qur'ani yana cewa wala taziru waziratu wizra ukra, alwazira mai daukar laifi, ran da take da karfin da kan da za ta iya daukar laifi, to nata kawai za ta iya dauka, ba za ta dauki laifin wani ba, tunda shi bai kuka ba, ba za abin babu kira abinda babu abinda zai ci wata kinan gawai. Don haka abinda nana Aisha ta faɗa kenan, mun gane shi ya dauki innal mayyita, mamaci ana masa azaba, ita kuma sai ta ce ai mamacin da ake nufi kafiri. Yawo mun gane babu abin da tsakanin ta naƙudi tsakanin su illa iyaka wannan amine wannan kasi, shi ya ce mayyita mamaci, ko ita kuma ta ce mamacin sai kafiri, ta kawo taksisi ko yawo ta kususiya a ciki cewa mamaci amma na kafirai, idan iyalansa suna masa kuka Allah madaukakin sarki zai masa azaba. Wasu malamai kuma da suka bar hadisin a yanda Sayyidina Umar ya faɗe shi, sai suka bashi fasarar cewa in shi ne ya ce in na mutu ana min kuka, ana yin haka ko, in na mutu ga wanda za su min kuka, ga wanda za su min kuka har kwanan gobe. Idan ka je kasar Yarabawa akwai abin da ake kira traditional mourners, kudi ake biyansu, in mutum ya mutu za su zo gidansa su yi kuka, saboda za su zo su yi kuka sai sun rigiza gida gaba ɗaya, kowa ya ta kuka, sun san yadda suke kukan, sun kware su specialist ne a kai, da aka haya su ake ɗauka a biyansu. To idan kai ka tsara wannan an ka mutu za a zo maka irin wannan kukan, to shikenan za ka samu wani laifi na wannan aikin da ka saka tunda an hana yin wannan kukan. Wallahu ta'ala a'lam. Hadisi na gaba daga nana Aisha, Allah madaukakin sarki ya daɗa ita, qala take cewa marra nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala yahudiyatin, haka ne, yabki alaiha ahluha, wato kenan inji nana Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba wucewa ta kabarin wata bayahudiya, bayahudiya ta mutu, mutanenta sun zo kabarin sun zanna suna ta kuka. Fakala sai ya ce innahum laybkuna alaiha, gashi sun zo suna ta mata kuka, wa innaha latu'azzabu fi kabariha, alhali kuma yanzu haka azaba ake mata a cikin kabarinta, azaba ake mata a cikin kabarinta. Shi ne kenan Sayyidina Umar sai ya fahimce shi akan cewa in mutum ya mutu aka zo ana masa kuka za a yi masa azaba. Wallahu ta'ala a'lam. Mbajjona karatun ya fito sosai. Babu ma yakrahu min an-niyahati 'ala al-mayyit, babun abinda aka karhanta na yin kuka a mamaci. an karahanta yin kuka ai mutun ya mutu a daga masa kuka ko hadisin wannan babi na farko daga Mugira dan Shu'ba Allah madaukakin sarki da shi ke cewa naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna kadhiban alayya laysa kadhiban ala ahadin yi min ƙarya hukuncin sa ba daidai yake da yin ƙarya a wani ba inji annabi sallallahu alaihi wasallam kai min ƙarya ba daidai ne hukuncin sa yake da kin kai wani ƙarya ban kai wani ƙarya azaba da za a maka ba daidai yake da in ani kai ƙaryar ba saboda me da farko shi annabin Allah ne bai kamata ka masa ƙarya ba a matsayin sa na babba ko na biyu kuma shi authority ne idan ka ci annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaza to yanzu ka mai da shi shari'a tunda shi duk abin da ya faɗa la ibanil hawa in huwa illa wahayin yuha saboda da ka ci annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kaza jama'a za su dauka su ta aikatawa kuma bai yi ba yanzu ka kawo shari'ar da ba ta Allah ba ba ta annabi ba a cikin wato abin ka dora ma mutane suna yi saboda kai yanzu laifi ne mai girma don duniya duk za ta dauka suna aiki da shi akan wannan saboda suna itikadin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma ko ba annabi ne ya faɗa ba saboda ka ana duba girman abin nan wai ala qadar ahlil azmi ta'atil azaimu yawa babban kifi babban gura haka ne to haka kamar haka ko kasa kasa in kayo idan ka faɗi magana kace sahabi ya faɗa mutane su dauke ta da muhimmanci in kuma ƙarya kai shi ma ba daidai yake da ƙarya akan wani wanda ba sahabi ba haka a zamani ko da irin namun nan idan akwai malami wanda yake faɗan gaskiya sai ka arbakin sa sai ka ce malam ya ce kaza kuma bai faɗa ba ba zai zama daidai da magana da ƙarya da kai ma wani kwamar mutum ba ita ma domin mutane za su iya ɗauka su yadda da shi a matsayin addini su yi amfani da shi ka ka cuci al'umma kenan don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙarya a kaina a gare ni ba daidai take da ƙarya a gaban wani akan wani ba man kazaba alayya muta'ammidan don haka duk wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina mun ita yace ni na faɗa walita bawa maqaduhu minan nari wallahi tanadi matsugunin sa a wuta shi da kansa shi da kansa ya tanadi maza ma'anar wannan shi ne me zai shiga wuta zai shiga wuta saboda ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya zai dawoma ba zai dawoma a cikin wutar ba Allahu ta'ala ala amma dai sai ya shiga sai dai idan ya tuba kuma ya jinye wannan abin din nasa wa samitu nabi sallallahu alaihi wasallam ya kul kuma naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man yubiha alaihi yu'azzabu man yuniha ko man niha alaihi duk wanda aka yi masa kuka kuka mutuwa kenan yu'azzabu bima niha alaihi za a yi masa kuka a dalilin wato za a yi masa azaba a dalilin wato kenan kukan da aka yi masa ko yawa kaga kenan kaman wannan hadisi na Mughira bin Shu'ba yana dadda karfafa wancan maganan ta sayyidina Umar innal mayyita yu'azzabu bi ba'di bukaihi alayhi yawa to amma nan sai ya zo da niyya da akwai niyya kuka yake nufi buka kuka yake nufi amma da dan bambanci tsakanin kukan wannan da kukan wancan wannan shine na kururuwa niha ko niya shine wato kenan kuka na kururuwa ihu na shiga ku na lalace na shiga kai ta ihu a ta ihu a shekarun baya haka ake a garin nan in aka ce gida an yi mutuwa zaka ji ina ta ihu ana ta ihu yanzu ka abin ya dan canja ko ana dan tattara mutane ana musu wa'azi sai dai sai ka abu amma da ihu dugari sai an ji gida kaza eh hadda masu bori hadda bori ya kamala ali yake cewa inda duk mutuwa ta sauka ai ba ka rasa yar kururuwa ba eh saboda a dadin kururuwar ake yi sosai ihu ake yi amma yanzu karatu ya dan sassauta wannan abun ana da hakuri ana dangana saboda haka kukan kururuwa kuma shi din ma sai in shi ya sa ko kuma shi ya sanar in ba shi ya sa ba zai zama sai mu koma karkashin wacce ayon tana na Aisha wala tadruwa zirtum wuzra ukra babu laysa minna man daraba al-hududa babin da yake magana akan cewa wanda ya mamari fuskar sa ko kudu kokin sa a dalilin an masa mutuwa yana ihu yana faduwa yana dukan kansa wannan baya tare da mu ba wannan haka wannan babin kaga mubashiratan an kawo shi bayan niyya dama masu yin niyya kuka na kururuwa su ne kuma suke dukan jikinsu suke abin nan su. To wanda yayi wannan bana ji sai wannan babin yana so nuna mana cewa baya tare da mu kenan ko in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisin sa shi ne daga Abdullahi Allah madaukakin sarki da shi yake cewa قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لا عمل قدودا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya mari fuskar sa baya tare da mu wa shaqqal jiyuba wanda yayya ga rigarsa ko yayya ga aljifunsa an masa mutuwa ya kama ya yaga nan yana faduwa ta yana yaga wannan yana yaga suturan sa wanda shi ma baya tare da mu wala tamal qudud ko wada abida al jahiliyati ko sanan kuma yayi da'awa wato kenan irin ta jahiliya yayi da'awa irin ta jahiliya ya ne da'awan jahiliya ya al'ada irin na jahiliya idan mutum ya mutu irin dabi'un da ake yi a jahiliya idan mutum ya mutu baya tare da mu baya tare da a cikin irin wannan abin nan fitan ta gaba zai shiga ciki kana idan mace zan da za ta fito a ta gaba za ana amada ko kaga wannan da'awa ce ita ta jahiliya ko kuma wasu al'adun da wa'insu suke yi kabilu da sauransu ko la da larabawa ne ko ba larabawa ba wannan baya tare ko kuma zai iya zama wannan damfara da mutuwa kenan zai iya zama kuma amma gwada gurin wa'azi a rayuwa ko a rayuwa ya zama abubuwan da jahiliya ta tabbatar kai shi kake kira a kansa zai zama da'awa wada abida al jahiliyati ko yawwa duk abin da ya saba ma musulunci kai kuma kokari kake shi zaka dora mutane a kansa ana tsorace mutum zai fada a cikin masu da'awa da da'awa irin ta jahiliya Allah ya sauka yawwa babu ratha annabi sallallahu alaihi wasallam Sa'ad bin Qawlata babin da yake magana akan rasa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin Sa'ad bin Qawlata rasa shine wato kenan kokawa ko ba mutun ya mutu a kokanta masa da laraba suna da wata al'ada da aziya kenan hadiya kenan amma su da a jahiliya yadda suke yi shine za a yi ta yin wata baitoki baitoti na waka ne akai ana ta kamar yadda kanfa ta yi wa taiwa dan uwanta kaninta ko yawwa sakar yawwa kamar da take kansa taiwa sakar ana kiransa rafa yawwa sadaka har bayan jahiliya ta tafi ma musulunci ya shigo wa'ansu suna yin haka sai ka zai ko waziri Junaidun Naja akwai daga cikin malaman Najeriya da suka yi wakoki akan mutuwarsa ana kiran suka yi baitoci akan mutuwar mutum sai a ce rafa ko ka mutuwar mutum mun fahimci wannan yau ka koka mutuwar mutum shine ake kiran sa tukin rafa ba lalle abin nan ba ta'ziya ba to Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rafa ya jajanta jajanta mutuwar Sa'ad bin Qawlata kamar yana hadisin yazo daga Abi Sa'id ko okay Sa'ad bin Abi Waqqas kai Allah madaukakin sarki da shi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya'udini am hajjatul wada annabi sallallahu alaihi wasallama ji Sa'ad bin Abi Waqqas kenan ko yace annabi sallallahu alaihi wasallama kasance yana kai min ziyara a lokacin hajjin ban kwana min waje ishtadda bi saboda wani rashin lafiya da ya tsananta a gare ni a Makka kenan ko yawwa ko gultu sai nace inni karbala gabi minal waje'i matara rashin lafiya ya kai mun gaya gashi yanzu irin yadda kai kake gani da idonka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gurin sa ya kawo masa ziyara a matsayin mara lafiya a Makka kenan sun bar Madina sun tafi Makka aikin haji a gurin aikin hajin shi ya kamu da rashin lafiya da haka yana kwanci a daki annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ayyukansa na ibada sai ya zo ya kawo masa ziyara ya duba shi mun fahimci wannan to da yazo sami sai ce to ya rasulullahi yanzu ka ga rashin lafiya da ya tsanani a gare ni gashi kana gani da idonka haka ne wa ana zo mali kuma ni mai kudi ne ina da kudi wala ya rutsu in yace ina da kudi me yake nufi kudi mai yawa ba ka ba kowa ma mai kudi ne ko yawa naira ta dubu da aljifuna ni mai kudi ne to amma ba haka ake ne sai ya kul kalami in an ce ina da kudi ai wani mai kudi ne ba wace ce wani ai wani mai kudi ne to ba dan kadan ake nufi ba to shi ma da kansa ya itirafi wa ana zumali ni mai kudi ne wala yarthuni illa mnatilli babu mai gado na illa mnatu sai dai wannan yattawa yata ɗaya ce tal Allah madaukakin sarki ya bani ita ce kuma mai gado na malamai suka ce wai ya halatta mutum in yana da kudi zai iya bayyanawa zai iya faɗan adadin kudin ko kuma wani abu makamancin wannan amma idan akwai amana idan babu amana ba zai faɗa yawan dukiyarsa ba ba zai kuma shi nuna shi mai dukiya ba ne saboda gudun attack kar a da same shi a kwace ko kuma a halaka shi ko a rona na shi ya kama wannan amma in babu matsala ya faɗa shukura ne ma Allah madaukakin sai at-tasadduq al-menene al-jaharu bi ni'matillahi ko at-tahadduth sorry at-tahadduth bi ni'matillahi shukran idan Allah ya maka ni'ima ka faɗa wannan shukura ne yau to kenan kaga shukuran zai zama da kaidi a inda ba matsala inda ka faɗi shukurar kuma da matsala da dare za a yi takin ɗinka kaga ba za ka faɗa ba saboda security purpose ko to sai ya ce masa ni ina da kuɗi ba ni da mai gado sai yarinya guda ɗaya afa tasaddaqu bi thulutsai mali ya halatta zan iya sadaka da biyu bisa ukun dukiyata zan iya kasa dukiyan kashi uku in ba da biyu sadaka kawai da shi zan iya yin haka qala la sanu sashan haka kawai ka ɗebi biyu ka kasa duk kashi uku ka ɗebi kashi biyu duka bayar kultu bi shatar sai shi to rabi fa na yadda sai raba biyu kawai sai in ba da rabi sadaka sai kuma wato kenan in bar mata rabi a yattawa qala la sai ya ce masa a karkai haka kuma qala sannan sai ya sake cewa athulusu to thulusi fa sai ya ce wa thulusu kathir ai thulusu ma fa yana da yawa eh bisa uku ya ce kai thulusu ma yana da yawa ko wa thulusu kabir kai sorry thulusi yana da yawa ko kuma ya ce thulusu kathir ko haka ne ko kuma ya ce thulusin ma kathir yana da yawa yana kai thulusi ya yi girma ko kuma thulusi yana da yawa to kenan bai hana ba bai kuma kaman gamsu sosai ba amma dai bai hana ba don malami suka ce ya halatta mutum zai mutu zai iya yin wasiya da sulusin dukiyarsa Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki ya muku sadaka akan ku da dukiyarku shine idan kun zo mutuwa ya halatta muku za ku iya daukan 1 bisa 3 ku ba da sadaka in ba haka sai a hana gaba daya ta ce zaka bata dukiyar mala rayuwa amma hakkinka ne yanzu inda kai wasiya ɗaya abinda bai wuce 1 bisa 3 na dukiyarka dole sai an zartar kamar yadda Qur'ani ya ce min ba'dil wasiyati yusina biha aw dayn yau a biya bashi sadaka a zo a zartar da wasiyar da kai amma wasiyar an baka haddi kar ta wuce wato kitan sulusi na dukiyar amma to ya rasulullahi kamar kai kace lisani hal yana tambaya ya rasulullahi to me yasa ka hana ni yin hakan din sai dai da iyaka sulusi sai ce innaka antazara warasaka agniya khairu min antazaraha antazarahum alatan ya ta kafa hunan nasa ka bar wanda kake za su gaje ka da wadata tunda Allah ya baka wadatar ya fi alkhairi akan ka bar su hannu banza suna binin koda a tsakanin mutane ya fi haka ya fi wato kenan mutunci sadaka wa innaka lan tufika nafaqatan kuma kai ba za ka dauki wani abu kai infakinsa fi sabilillahi ba ai da yace afa tasaddaqu bi sulusai mali ko sadakan da zan yi a menene a aikin alkhairi in taimaka ma waɗanda ba su da shi ko in taimaka a gina masallaci ko in taimaka a gina makaranta ta addini ko in taimaka a ɗauki ɗawainiyar ɗalibai su je su yi karatun addini ko su yi karatu na aikin alkhairi da zai zo ya amfani al'umma da sauransu aikin alkhairi dai don haka kenan ɗalibai suka ce da wannan ya halatta in mutum ya zo mutuwa ba shi da masu gado da yawa ko kuma dukiyar tana da yawan da in ya kabtar wani abu ya bayar ma ya yi aikin alkhairi da ita wato kenan ba matsala to lalle ba laifi yayi hakan din kuma ana ma so yayi aikin alkhairin wato kenan da ita yace don baka infaki ko guda daya ka dauka ka bayar ba tattage biha wajhallahi kuma ya zama Allah ka fiskanta da wannan illa ujirtu bihas, sai an baka lada akan wannan duk abin da ka dauka ka bayar za a baka lada. In dai dan Allah kai kaga kuma yana da karfafa mana inna mal amalu bin niyati ko eto hatta mata jali fi imraatika, har abin da kake sawa a bakin wato kenan matarka. Wannan kuma zai zama ami da lokacin mutuwa da kafin mutuwa, duk lokacin da ka cire wani abu aljikunka kai aikin alkhairi da shi Allah zai baka lada. Ya shiga kuma har abincin da kake kawo cikin gidanka matarka take ci, yace har abin da kake sa a cikin bakin matarka. Ba hai lalle irin na drama ta zako ta bude baki ka tusa mata ba, a in ka kawo ta tuka ta sa bakin ta tace ma shikenan ya shiga ciki. Illa iyakana akwai la'akarin da malamai suke cewa akwai ayyuka na al'ada wanda idan mun sa niyya mai kyau za mu samu lada, in ba mu sa niyya mai kyau ba sai tafi hadarin. Wannan yana daga cikin irinsa. Duk lokacin da zaka kawo abinci a gidanka kai da niyyar cewa kai ne dan ka saukar da hukuncin shari'a da take a kanka, kuma Allah ya baka lada, sai Allah ya baka lada. In kuka dauke shi al'ada mu ne, mu al'ada mu ne ko mu kawo abinci kawai sai ce kawai shikenan sai tafi haka. Ayyuka da yawa wanda zaka yi ko a mutane suna zaune ka sai musu abubuwa kawai in al'ada ne haka muka saba yi sai tafi al'adance. Amma idan ka sa a zuciyarka zai kai ne dan alkhairi a mutane, to Allah madaukakin sarki kuma sai ya baka lada. Da yawa ana fadar da mutane a wannan gurin, aiki ne ake na al'ada amma na alkhairi ne, in kai shi to yi sa masa niyya mai kyau sai ka samu ladansa, in ba haka ba sai tafi hadaran. Don haka shi yasa kullum ake samun bambanci tsakanin malamai da wanda ba malamai ba, wanda sai ta yin aikin ba samu lada ba, wani kuma zai aiki ya samu lada saboda me ikhlasin da yake cikin wato cikin zuciyarsa. Fa qultu sai nace masa ya rasulullahi ukhallafu ba'da sahabi, za a tafi a barne bayan sahabbaina sun tafi, abokanaina sun tafi kenan, yanzu ne in an gama aikin haji ko za ku koma Madina ne kuma sai a barne a nan gurin Makka, saboda ni ba zan iya tafiya ba, ba zan iya hawa raƙumi yanzu in koma Makka ba. Ai haka bakala sai yace masa karka damu, innaka lan tukhallaf, kai ba za mu taɓa barin ka a baya a nan ba. Fata amal amalan salihan, ya zama kuma kana yin aiki mai kyau, in ladzata bihi darajatan wa rifa, sai Allah ya kara maka daraja da dauka. Karka damu, kai karago ne duk inda ka fadi baya ne. In a Madina muna tare da kai kana aikin alkhairi, lada Allah zai baka. A nan Makka mun taɓa mun barka kana aikin alkhairi, lada Allah madaukakin sarki zai baka. Karka hankalinka kare tashi akan wannan, la'allaka an tukallafa, yana iya yiwuwa kuma a tafi a barka, yana iya yiwuwa ka warke mu tafi Madina tare, yana iya yiwuwa kuma a tafi a barka hatta an tafi a bika a kawamun, har waɗansu mutane su zama sun amfanu da kai. In muka tafi, ni na tafi, Abubakar ya tafi, Umar ya tafi, sauran sahabbai duk sun tafi saura kai, yanzu in da matsalan addini kan wa za a yi, kanka za ka wasu mutane za su amfana da kai. Wai zan rabi ka aka rudu, wai su kuma su cutu da dalilin kan su maka walakanci ko suka rena ka ko suka maka sharri ko wani abu, su kuma wata kenan za su cutu, haka ne? Yawwa, wannan zai iya zama kasatan a wannan kadiya din, zai iya zama kuma amma bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya dungurungun, Sayyidina Abubakar Umar Usman Ali duk sun bar duniya dungurungun, ko kuma wasu daga cikin sahabbai sun bar duniya, kai Allah ya maka nisan kwana a matsayinka na Sa'ad bin Abi Waqqas, ka ɗauki musulunci ka kai shi inda da bai je ba, kuma mutane su amfana, kafiran da suka yage ka kuma su cutu. Mun gane wannan, haka kuma aka yi ko? Yawwa, domin shi suka ɗauko musulunci tun daga Madina suka dinga tafiya da shi har sai da suka kai shi Qadisiyya a cikin Iran, sai da suka kai musulunci har wani su suka karya daular Farisawa. Shi ya kori Kisra Yazdajir a wannan lokacin shugaban ƙasar Faris, dolar ta karye, dolar musulunci ya zo ya mamaye wannan gurin. Saboda ko kwanan gobe wani ɗan musulmi ya yi sallah a ƙasar Iran da Iraki, to Sa'ad bin Abi Waqqas suna da lada har duniya ta nadi. Ko wani ya karanta Alkur'ani, su Sa'ad bin Abi Waqqas suna, kaga ya zama ya amfani mutane wanda suke sallah da karatun Alkur'ani, shi ma kuma ya amfana ko? Yawwa, wa alaikum salam. Na'am, eh Zoroastrians ne wuta suke bautawa lokacin dolar farisa ta wancan lokacin ko masu bauta ma wuta ne shi yasa aka samu matsala da su da musulunci ya je shi ya karya daular da karfin Allah da annabinsa musulunci abinan manyan shugabannin nasu sai suka koma wato kenan zindikanci suka karbi musulunci a fili akwai bambanci tsakanin zindiki da munafiki ko zanadika saboda haka sai suka zama sun shiga zindikanci sun shiga musulunci amma ba musulmi bane su da in mutum ba irin wannan sai a ce masa munafiki su kuma sai suka fito da wani sabon tsari saboda daulata da ba za su iya kai daular musulunci ba sai da irin wannan wato kenan da bar shi sai har kwanan gobe matsala ba ta bar wato kenan gurin ba amma dai su suka kai musulunci wato kenan wannan guri daga Iran da Iraki duk gaba da mun gane sai ya ce Allahumma ya Allah ai ba muna bangaren ana karanta mana tarihin Salman al-Farisi ba ai mutumin Iran din ne mutumin Farisa ne ko ai babansa babban mai bautar wuta ne a gidansu a gidan ilimin bautar wuta ya tashi kuma ya ga tsarin bai masa ba ya gudu ya tafi neman ina zai samu addini na gaskiya har wani ya hadu da wani sai ya ce masa sai dai kaje ka nemi addinin mai addini da ake kiransa addini hanifiya ya tafi sai ya shiga cikin kristoci a wani gari da aka kwatanta masa nan ma ya bi malaman su ya bi har karshe malaman ya gane da matsala aka tura shi gurin wani nan ma ya gane da matsala da karshe wani ya ce masa kai ba dinga gaskiya in ba annabin karshe ne ba ya bayyana ba za ka samu addinin gaskiya ba saboda kai hama hanyar neman ina ne addinin karshen zamani annabin karshen zamani da aka ce masa guri mai dibino sai ya tafi Madina kafin nan sai aka yi dresha aka bada shi bawa kuma sai aka kai shi Madina ya zama bawa a can yana bautar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo je kuma ya duba ya ga alamar annabcin da aka ga masa ya musulunta so daga bautar wuta ya tafi suna bautar wuta a wannan lokacin yace Allahumma ya Allah amdi li ashabi hijratuhum Allah ina roƙonka inji annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai na da suka hijira Allah ka zarta musu da hijirarsu yanzu da suka zo Makka aikin hajji suka zo ba wai sun dawo gida bane don haka hijirarsu tana nan Allah ka ci gaba da abinan rike musu hiladan hijirarsu wala turduhum ala aqabihim Allah ba dauki zarki ina roƙonka kada ka sa su yi ridda su koma wato kenan kan digadigensu bayan sun imani lakin albais sai dai wanda ake tausaya masa shine Sa'ad ibn Qawla inji Annabi sallallahu alaihi wasallam lakin al-ba'is Sa'ad ibn Qawla shine mahalli shahid na wannan magana ta mu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tausaya masa ya koka masa a mutuwarsa me yasa ya rasu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma ta bi Makka sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tausaya masa ya koka masa ya jajinta masa ya musulunta ya hijira ya koma Madina yanzu ya dawo Makka aikin hajji kuma rai ya rashin lafiya kuma ya mutu a Makka ina magana hijira tana nan ko ba ta nan to annabi to ai ya dawo gare su da annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukaki sakin sahabbai na ka ba su ladan hijirar su to la Allah Allah madaukaki sarki ya amsa kuma haka muke fata ko Allah madaukaki sarki ya amsa sai da rasa din da ya halatta kenan ko wa alaikum salam
ana kan wannan wala addu'a da bai san ba wani sanya musu wala tadduhu ala aqabihim sai da kuma dalili ne karfi cewa tunda kashi addu'a annaba musu jaba ce kace to waɗanda suke sahabbai ne wani san ba wani sanya wannan addu'a ta shafi su ba za a ce daga bayan sa kuma sun yi kaza sun yi kuma sun ce
ba lalle ne zaba dalili ba ai addu'a yayi ai addu'a yayi yana iya yana da limitation yana da haddi yawa yana da haddi amma tabbas bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya da yawa daga cikin musulmi da suka yarda kuma sun zo sun gaban sa suka karbi musulunci kabilu da yawa sun musulunta don a lokacin banda Madina da Makka da Daifa ba garin da ba za ka samu wannan matsalar ba yau har sai da aka yake su ta kuna sannan suka dawo yawa ne haka ne sai da kada to ai ka gadi ko a cikin abin da daga cikin wanda za a koyo sa bakin tafki al-kausara ai akwai da yace rabbi ashabi ashabi sai a ce ai na karatar da ma'a da su ba a daka fa illahu lan yazalu murtaddina ba a daka munzu an fara ta mun yawa tamuje eh mana hako min halqi min al-halqi inda al-musibati abinda aka wannan babi zai karanta da mu abinda aka hana na aske kai lokacin musiba da suna yin haka a zamanin jahiliya in mutum musiba ta same shi aka yi masa mutuwa sai je aske kansa ko da mace ce kuwa sai je ta tarkobo kawai shikenan shine ta nuna cewa ta damu da wannan mutuwar ko kuma wannan matsala ta same shi to musulunci shine sai ya zo sai ya hana wannan ai kaga ba laraba masu dogon gashi ko kuma fararen fata wasu ran kuma ta irin namun sun yi talko bai zai dadi ba ne zai dadi ba annabi Musa radiyallahu anhu annahu haka ne ko waji'a waja'an fa gushiya alaihi abu Musa al-Ash'ari yayi rashin lafiya mai tsanani saboda haka sai aka sumar da shi ciwo har sai da suma wa rasuhu fi hajar imrati a lokacin kansa yana kan cinyar matarsa yana gida tana yana zaune a gabanta ya kwanta akan cinyanta kansa kenan ta dauki kanta sa dora akan cinyarsa tana zaune tana jinyar sa sai ya suma ko min aliya cikin daya daga cikin matansa dan haka fabakat sai sai kuka saboda tausaya masa falam yasadi an yarudda alaiha shay'an a lokacin da yake suman yana jin kukan ta sama da shaka amma ba zai iya raddi akan kukan da take ba falam ma afaqa lokacin da ya dawo cikin taitayinsa kala sai ya ce ana bari'un mimman bari'a minhu rasul sallallahu alaihi wasallam ni ba duk mutumin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bashi duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bani bashi to ni ma Abu Musa al-Ash'ari bani ba wannan mutumin matarsa ce fa a gaban sa ba sai ce mata inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bari'un min as-salikati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bashi ba matar da take daga sautinta a kuka a lokacin da aka mata mutuwa tana wayo Allah ihu kuma matarsa ta riga ta yi kuma ya ji kukan kasan kunne shi ne farkon abinda mutum yake aiki a cikin census ɗinsa lokacin da aka haife shi ko in an haifi mutum da idonsa da hancinsa ɗanɗanansa shakansa da jikinsa duka sai kunne ya fara jin sauti tukun sannan sauransu ɗauka sannan shi ne kuma ƙarshen abinda zai bar mutum in ya zo mutuwa zai iya rasa idonsa zai iya rasa kankanshin da yake ji ko senses na jikinsa zai iya sauransu amma da zaran kunne ya tafi turai ya tafi shi ne na ƙarshe to da haka lokacin da ya suma yana jin kururuwar amma ba zai iya abin nan ba sai ce mata to duma ta da take kuka na sauti a lokacin mutuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba shi ba ita wal haliqa da matar da take aske kanta saboda mijinta ko ubanta ko danta ko wanta ko kaninta ya mutu ko yatta ko kanwarta manzon Allah sai ya ce ba shi ba ita washaqa da wadda take yayya ga tufarta saboda bakin cikin an mata mutuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba shi ba ita ko wannan bayan Allah dai a bashi da lafiya ma da ya dawo cikin hayyacin sa wa'azi yake kuma ya faɗi wa'azin mai kaushi a wadda take tafi kusa da shi kuma ita ce ba kansa yake kan cinyarta ya nuna mata in ba za ki irin wannan abin ne fa ba ni ba ke gaskiya labari kenan ko ba abin da fi gaskiya dace haka ne babu manjalasa indal musibati haka ne yarahu fihi alhuzn idan mutum musiba ta same shi yaje ya zauna ya takuru hankalinsa a dugun zame aka gane shi lalle yana cikin bacin rai hakan halal ne ko ba halal bane kana babu shi ne abin da zai karanta da mu riwaya daga nana Aisha take cewa lamma ja annabiyyu sallallahu alaihi wasallam ko haka ne ya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo katala ibnu harithata wa ja'far lokacin da ya zo lokacin da ya zo da an kashe zaid ibn haritha da ja'far wa ibn rawaha da abdullah ibn rawaha jalasa yu'rafu fihi al-huzn sai ya zo ya zauna a gurin amma da ka gan shi ka san hankalinsa ya tashi yake an gane cewa hankalinsa ya tashi an kashe zaid ibn harithata ko kun ga shine da shine me ake masa kirari da me eh shine ake ce masa zaid ibn muhammad ana masa kina da cewa habbihi wanda maza a sasa yake tsananin son sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana son sa ko don haka usama ma yana son sa a dalilin baban sa zaid din in ana kirari da usama sai a ce habbihi wa ibn habbihi masayin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so dan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so shine zaidu to yanzu ga zaidu ya mutu a yake muta sannan ga abdullah ibn rawaha daya daga cikin shu'ara nasa sannan ga ja'faru me ja'faru din sa baffan sa ko baffan annabi sallallahu alaihi wasallam to duka an kashe su a wannan yakin da haka da yazo ya zauna an fahimci damuwa sosai a jikin sa saboda ai tausayawa ne ja'far dan baffan sa ne ko Ja'far bin Abdul Muttalib eh haka ne dan baffan sa ne yayin sa ne kenan go eh a Abdul Muttalib din Abdul Muttalib din me din sa eh o Ja'far bin Abi Talib ne ba dan ba Ja'far bin Abdul Muttalib ba to in bin Abi Talib ne to kenan dan baffan sa ne yayin sa kenan yayin sa ne ga yayin sa ya rasu so sai zo ya zauna an fahimci cewa akwai damuwa a cikin wato kinan lamarinsa wa ana anzuru min sa'ir albabi haka ne yawa ina kallonsa wato kenan ta wato kenan ramin kofa ai shakkal babi inda kofa kaman an sa katako an sa katako irin kofofin da da za a sa falanki kawai a buga ta tsakiyar falanki da falanki har za ka iya ganin wani abu shi ina kallonsa ta wannan guri din fataha rajulun faqala sai wani mutum sai yazo sai yace masa inna nisaa ja'far lalle matan ja'faru dan uwan nasa kenan ko wa zakara bukaahunna sai yace suna nan suna ta kuka suna ta ihu suna ta kururuwa sai ambata masa irin siffar kukan da suke yi dan haka fa amarahu ayin hahunna sai yace kaje ka ce su dena mata su dena irin wannan kuka din fa zahaba summa atahu sasaniyata mutumin ya tafi je yan bakin kokarin sa mata ba a samu control din su ba sai ya dawo a karo na biyu fa akbarahu annahunna lam yudinahu yace to hobe si masa da'a ba ya hana amma bai samu kansu ba fa kala sai yace innahun anhunna ka je ka hana su fatahu salisata bayan ya je ya hana su wasu hannu ba ya sake dawowa a karo na uku fa kala sai ya ce wallahi laqad galabna eh galabna babu laqad anaka eh galabna na yabo zafi dadi laqad galabna na wallahi la karga labnana hakika matan nan sun fi karfin mu ya rasulullahi dan haka fa za'aman annahu qala ita mai riwaya sai ta riya cewa yace fasufi afwahihinna aturaba in sun fi karfin ku suna kukan nan ku dai kasa watsa a cikin bakin su wanda ka cika mata bakin ta da kasa ai zamu ga yadda za ta yi kukan ato kaga abin yayi tsanani kenan kukan yayi tsanani saboda labarin da suka ji na wato kenan mutuwan Ja'far din kenan saboda kai yanzu muhalli shahidi mu shine mai anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna damuwa lokacin da aka mutuwa ko zaka ce babu manjalasa indal musibati yu'rafu fihi alhuzn haka ne yawa lokacin to alhamdulillah idan mu dakata anan abin da muka faɗa daidai Allah barkatun sarki ya ba mu ladan sallah ba mu ikon aiki da shi.